of Washington, D.C. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Madina Dahiru mai shanu tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Inda a yau ma 27 ga watan Janairu na shekarar 2020 za mu ci gaba da tattaunawa akan al'adar taimakekeniya da ke neman bata a kasar Hausa. Shin ko waɗanne irin dalilai ne suka haddasa hakan?
In za ka wa mutum abu kankai da ka gaya mata musamman a ce dan uwan kai domin da yawa suna hanawa, amma in dan uwanta za ka ba wani abu za ta hakura. In dan uwanta za ka ba ko dan yatta to za ta barka.
Madina, menene gaskiyar wannan magana?
To, zamu ji dai, muna tafi da ƙarin bayani.
Idan ka sauraro ba su manta ba, sati biyu da suka gabata ne muka dauko wannan maudu'in bayan da muka ga kokarin da Jafar yayi wa magajiya dan Batta. Muka ga ai bai kamata ma ya zama wani abin mamaki ba tunda al'ada ce ta kasar Hausa.
Sannan zamu ji ta bakin dan uwan Bilyamina Bello akan hukuncin kisa da kotu ta yanke wa Maryam Sanda yau da safe.
Sai ku ta zo mu don jin duk wannan a cikin shirin
yau da gobe. To jama'a, da farko zamu fara ne da maganar Maryam Sanda. Wata kotun tarayya da ke unguwar Mai Tama a Abuja ta yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan da aka same ta da laifin kashin mijinta Bilyaminu Bello Haliru a shekarar 2017. Abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya yi hira da Abba Bello Muhammad, wato dan uwan Bilyaminu, domin jin yadda suke kallon wannan hukuncin.
Ai wannan kamar yadda nake maka, mun dogara da Allah. Abun da ya faru da ita, gwamnati ne ta kai ta kofi, doka ne ta kai ta kofi, doka ne ta bi haƙƙin Bilyaminu, kuma in suka ɗaukaka ƙara, wannan sun ɗaukaka ƙara tsakanin su da gwamnati da doka. Wannan ƙaddara ne ya fada a kanta, kuma haƙiƙa ne gaskiya abin tausayawa ne da wanda duk irin wannan ƙaddara ta fada. Mu tsakaninmu da ita ɗan uwanmu ne, kuma Allah ya yi mai rasuwa, muna bin shi da addu'a, ba mu bi kowa da fatan sharri ba. Kaga tunda akwai haihuwa tsakani, dangantaka ta riga ta shiga, don haka duk abin da muke fata yadda 'ya'yan nan za su san dangin ubansu, za su san dangin mahaifiyarsu, duk abin da ya shafe mu yanzu harkan irin nan ne.
Lallai Madina, kin ji
hankali.
Ba abin da ya fi bani tausayi kamar yaran nan.
Yaran yanzu wannan tabon kisan tabon ya
munan tabo ka.
Za a yi ta kallon su da iyayensu, duk da bai kamata a ce ya shafe su ba, amma kin san
yanayin zamantakewayen da yake al'ada. Ko kai wata ran kin gane, ko da a ce baka da niyan kaman tsangwama sai ki gani ya zo maka sai ka tuna maka cewa
za a yi ta kallon su da wannan abin kenan. Ni abin da ma ya fi, kin ga bidiyon nata tana ga ihu a kotu, tana ta wannan
ta shiga tashin hankali, kisa ko wata tashin hankali. Dole za ta yi tunanin yaranta. To, masu sauraro, bari mu koma kan maudu'in namu na yau, taimakekeniya. Ga ci gaban tattaunawar wakilin sashen Hausa a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, da tawagarsa.
Mala Brof, kaji abin da take faɗa fa, wai ma zancen tsaron nan ma fa yana da dasaba da wancan al'amari na kiki da juna.
Sosai kuwa, sosai yana da ciki. Dan rashin tsaro a ce makocinka bakwa zaune lafiya, yaushe zai ga wani abu da zai cutar da kai ya gaya maka?
To, wato in ba kwa zauna lafiya shikenan
kwarai kuwa
komai ma zai iya faruwa
komai zai iya ga maka zai iya bari ai ma
akalla in ma bai sa
amma bai sa amma ba yanzu nan zai ga barawo zai tsallaka ma gida dan unguwa ne ba zai hana shi ba zai ga maka ba kuma a kallan gidan bakka nan idan ya ji wani motsi a gidanka ba zai kawo taimako ba saboda me saboda bakwa jituwa da shi
wai menene musabbabin wannan yanayi da aka samu kai duk abubuwa suka kurkuce
to wannan halayen mu ne domin mun sa rai
dalilin da yasa na maka wannan tambayar yanzu barista ta ce ga mana cewa a hanyoyi na shari'a dama shari'ar musulunci ta wato yadda cewa duk wani abin kirki dama na musulmi ne rike shi ko ba haka ba tunda yanzu har yanzu mu musulmai ne misali ko kuma su waɗancan kristoci ne alqur'ani an gaya mana ɗabi'un annabi Isa da abin da yazo da shi da sauransu don haka su sun ki abin da yake shari'a su kuma mun ki me yasa me haka ta faru
to kamata a ce mu mun bi shari'ar mu tunda dai Allah ne muke so Allah ne ya dora mana saboda haka kada mu yi abin da Allah ba ya san sa mu mu rike zumuncin kamar yadda muke da shi da mu dawo da al'adun mu kamar yadda suke da taimakakke ne din nan da muke magana akan ta mu dawo da ita in zaka taimaki dan uwanka kar ka yadda ka ce wai mata ka ga wa iyalinka domin yau
baya
misali yanzu sai aka ce kai yayana ne ni ban da abin da zan ce a gidana sai ka dauko naira 500 sai ka ba danka kace ya kawo gidana sai mata ka tace yayyawa a yayyawa to a bashi 300 to kar kai da wannan ka je kai ka kai min da kanka
kamar Malam Abdulrauf yana cewa mata sun taka rawa wajen lalacewar lamura na zamantakewa nan tamu
sosai makwa in za ka wa mutum abu kar kai da ka gaya matarka musamman a ce dan uwanka ne domin da yawa suna hanawa amma in dan uwanta za ka ba wani abu za ta hakura
to
in kanwarta za ka ba ko danyarta to za ta barka amma mutukar dan uwanka za ka ba kananka ne za ka ba shi dima domin gazawarsa to ko bace magana ba a zuciyar ta zaga ta canza fuska
to me ja haka
kawai rashin san kai
amma abubuwan da ka faɗa mana duk kai magana a baya ai sad da aka yi wannan rayuwar gaba daya ai da matan iyayen duk su suka haife mu ai
mata ta ni nan nayi auren da wallahi ban taba ganin mace ba
ban gane ba
wallahi ban taba ganin ta ba kawai wata matar kawu na ce ta ce da ni akwai wata ƴar ƙawarta in je in ganta za a yi auren ta sati mai zuwa in je in ganta ina so na ce wai ƴar Borno ta ce na amince ko a daura aka bani wallahi na karba bakin santa ba ƴar ƙawarki ce na ce na karba ko a daura aka kawo ta zan karba wallahi billahi lazi sai da aka kawo ta aka yi bikin aka gama duk abin da ake ni ne sai da aka fita ni shigo gidan na shiga ɗakin na ganta ta ganni kuma sai da muka yi hubi da ita
amma me yasa kai din kai wannan abin nan din
biyayya ce mata kawu na ce na mai da ita uwa mata ta bayan kuma ba ita ce ta faru ba mata ta faru ma wallahi uwa ta ce ta zaba mu ne amma yanzu ka isa kawa da haka
kafin na ce ga Aminu mai dawa fage na san barista an dan taba su kin ji abinda Malam Abdulrauf yake fara cewa ku mata musamman ne yanzu nan fa kun taka rawa gagarima wajen dagulewar al'amura wato wajen wato nesanta mutane da wannan tsari na ko aqida ta taimakekeniya kuma kuka cusa musu kiki da juna
to abinda Malam Abdulrauf ya fada haka ne to amma akwai abin dubawa kamar yanda na yake ni matsayina na wacce take lauya na san abin da shari'a ta shimfida shine cewa ni a gani na kuma a fahimta ta maza su suka fara saki da igiyar da Allah ya ba su dalili na anan
amma kafin ki ci gaba ina so ki la'akari kuma watakila da matashiyar da ne miki cewa watakila an kawo miki rikici na tsakanin da da mahaifi kishiya da kishiya da da uwa da waye da sauransu na tabbata zaki la'akari da
ni abinda nake cewa Mahmud zamantake kenuwar iyali ta baci ne kaman yanda a shimfida ta na fada da muka saki da igiyar Allah ni a sani na kuma a fahimtar karatun da aka koya min Allah cha yace ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusukum wa ahlikum nara kuma malaman tafsiri abinda suke nufi da wannan duk fasarar da akai wannan aya tana magana ne akan maza maza ne haka malaman tafsiri ya ku mazaje ku kokari ku hana kawunanku da iyalinku daga shiga wutar jahannama wanda Allah ya fadi ya wutar take to kaga anan zamantakewar iyali tana fara tabarbarewa ne a sanda namiji idan ya tashi neman iyalin da za su zauna ko kuma zai gina iyalinsa da gina shi akan tubalin da Allah ya ce ba misali kaman yanda Malam Abdurrauf ya fada da an san mu da biyayya da tarbiya sai abinda iyayenka suka nema shi zaka yadda da shi ko da abin nan ba shi da kyau albarkacin biyayyar da kaiwa iyayenka sai Allah ya sa ma albarka
shi dai kin jiya ce ya auri mata harbi ba san su ba yanzu za a iya yin wannan
za a iya yi amma sai an jawo an gyara menene za a gyara lokacin da namiji zai auri mace ya duba ya ga yar wace ce me yasa zai aure ta dan sha'awa ko dan biyan bukatar sa koko zai yi ne dan addinin Allah to in dan addinin Allah kai da mun manzon Allah ya kaya mana wa man kana hijratu ila Allahi wa rasulihi ko wa man kana hijratu lid dunya in dan duniya kai to fa ka haifar da fitinar da iyalin ba wai iya kai kadai za su tsayawa ba fitinan nan ba za ta tsaya iya iyalin gidanka ba abinda bature yake cewa household za ta fito ne ta tambasa to abinda nake cewa ni dai a gani na yaddar abinda Malam Abdurrauf ya fada amma kuma tushen sa gaskiya ya fi samu asali daga
wato mango ne ya tsage
mango ne yauwa saboda mu mun
san ma ba ku san ba ku yi amfani da dama ba
to ai Allah ya san mu masu rauni ne
Malam Aminu me da fage kaji wannan tabarbarewa yanzu dazu kake ga mana kai kanka wasu abubuwa na nagarta na wato da yanayin tsarin rungumar taimakekeniya ya haifar amma wato abokin babanku ko makwabcinku yayi muku hidima ba tare da ma abin ya wanke ku ya ba ku abinci ya sa ku an mota da waye daga cikin abubuwan da wata kila muke tunanin cewa ake magana me ya sabbaba rugucewar wancan tsari shine Malam Abdurrauf yake ce mana ai mata sun taka rawa sannan kuma da wannan yanayin na kin yarda da makwabci da makwabci kai a taka fahimtar da nazarin da kai ina ne kake ganin cewa giza ya fara saka game da wannan tabarbarewar lamura
eh game da wannan tabarbarewar lamura gaskiya na farko inda giza ya fara saka a guri biyu ne shugabannin al'umma
to
malamai da kuma gwamnati
kaga Malam Abdurrauf ya ce mata barista Amina ta ce mazan ne kai kuma gashi yanzu kana ce mana
ai abinda zai sako yazo kan mazan ai duko da can ai abinda Allah ma yake cewa ku bi ulul amrunku majibinta lamuran ku sune abinda ya kama sarki da abinda ya kama da masu mulkanku to su suka haddasa wannan
to
duk lokacin da domin me maza Allah yana cewa alqulama warasatu al-anbiya'i su malamai magada annabawa ne akarin bihim warisan wa maurusan ku girmama su ku girmama abin da suka gada domin a tarbiya irin ta da idan kaga dan malaminka shi ka hango yana daga daidai kan kwana to ba za ka bari ku gaba daga ba ma da shi ba amma malamin ba in ku ka hango malamin yana zaune to tun daga kan kwana za ka cire takalmanka kai ka rasa irin tafiyar da zaka yi gurgu ne kai koko a tsaye kake da kafafuwanka ka rasa wala ladafi zaka yi ka miƙe ka sunku ya ka canja tafiya kai waye amma dai duk kana yi ne saboda ka hango wani muhimmin abu
muhimmin mutum
yawa to yanzu ga baki daya babu irin wannan
Yeah.
sauraro har yanzu dai ana tare ne da shirin yau da gobe shirin matasa. Bari mu koma ga zauren tattaunawar mu.
Inda malamai suka shigo. Su malamai sun saki damar su da Allah ya ba su sun zo neman duniya da kuɗi. Domin ba za ka duba malami dai dai ne wanda zai fito ya gaya maka abin da Allah ya ce akan mai mulki. Allah ya ji kan mai martaba Sarki Muhammadu Sunusu na daya, Allah ya ji kan Muhammadu Rufa, Allah ya ji kan Ado Bayero. A wannan tarihi akwai lokacin da aka yi malam na tsugunni, ba a haife mu ba amma mun tada tarihi. In ya zo ga fada ga sarki ga komai zai ɗebi takalmasa, ba ya dama a rike mai a tsugunna suke a cikin babban rigar shi, yana gefe ya tsugunna. Daga an zo sarki yana shari'a yana kaza yana kaza, sai ya ce ada kaza, sai ya daga hannu malam ya, sai ya ce Allah kaza yace, yace kaza, yace kaza. Idan fadawa suka zo da shigantaka fada sai ya ce sai an ji madama bai zauna ba, shi yasa aka samu na tsugunni.
To ba rashewa yayi ba, ba zaman dirshe ba,
yauwa ba nan yazo ba, sai ya ban musu gurin su.
To akwai kauce
saboda wannan abin da yayi da zuhudin da yi da kuma tabbatar da abubuwa na shari'a Allah. Ga makaranta nan na tsugunna primary school ka jefa ni sautana nan akwai layi. Sannan abu na biyu, idan ka kalli shugabanni inda gwamnati take da matsala, su gwamnati tun daga inda suka rushe teachers college
to
daga nan suka lalace
wai kwalejojin nan na horon malamai,
horon malamai daga inda suka rushe su daga nan suka ƙara rufe tarbiya.
A ban gane ba.
To ai tarbiyyar da zaka samu, malaman da ake kawowa suke horar da malamai, ai waɗanda suke koya maka tarbiyya ne da kaucewa kuskure a mu'amalance banda a ilimanci. Dan ni na gamsu da irin wannan. Muna makaranta an kawo mana mace tana koya mana harshe na Turanci musu su akabuyi. Idan ta zo kaga ka shigo, ta shigo aji ta ganka ma da datti. Ka'ida ne sai an fito waje an je an kai ka sai ta ashe amma wanka tana tsiye.
Ai ma wanka
1975 muna makaranta ba na manta wannan.
Hamdi mina kai ma dai a shekara sha ka sha miya.
Ba wai ana magana kana nan. Sannan abu na biyu inda nace maka an rusa su. Su ne waɗanda suke koyarwa da waɗanda ake so su gaje su tarbiyya, sai kuma a ce ku fita teaching practice.
To
ku fita gwaji. Za ku fita sati uku, in kun dawo ku zo ku fita wata biyu, har in an gamsu da ku kun je aji mataki na kusa da ƙarshe za ku tafi wata uku, kuma duk wata za a je a duba ku kuma da littafin ku. To daga inda aka rushe wannan makaranta ta horon malamai, aka rushe Pivotal School, sannan su kuma malamai na addini suka taho da kwaɗayi da neman duniya suka saki abin da Allah ya ce. Ai yanzu akwai su amma sai dai dai, domin shi malami na addini ba zai yadda ma ka dau muryarsa in ba wanda ya kai da fahimta ba, kamar irin yadda ka nadi murya ta irin wannan ce zai maka zo mai da wata sabon shirke ganta ka ta shirkar za ka baddi shi. Ya yadda ku zauna ya gaya ma duk abin da za ka gaya ma, in rubuta ne ka rubuta ka tafi. Kuma lalacewar da yasa kaga mata sun samu gudunmawa, ai sanin hali yafi sanin kama. Idan ka ga namiji zai yi alheri mata ta ce a'a dama da abin an raba akuya da gari, dama rowa shi ma yana da ita.
Dama maroci ne.
Ni yanzu zan yi alheri ko ɗana ba ma mai bina ba, mai bino mai bina ya yi wa ɗana magana, Mahmud ba zai yi ba. Dama ce ta kawo kuma faɗa ce. Allah ba fariya nake ma ba kai kaban kake shirya min ba don iyawata ba. An kawo wa ƴata kuɗi. Abokan zamantakewa suka zuga ta bayan an karɓi kuɗin da wata biyu
na aure.
Eh, tace mutumin ba ta san shi. Aka dinga kewaye-kewaye aka ta gaya mun magana. Da ta fito kunne na matsuwa ne da kwanakin a dadaran a hannuna yake nannaɗe shi zan gari ya waye. Dan 10 na dare aka gaya mun. Kuma ba ana so in ji in ɓata baba tare da daddara. Yanzu na shiga da safi da sa aka kira wata. Ina ce Hajji ya kake magana na kira yar ba ki san wani ta taro kayan ki dan nan ba gidan ku bane
a kamar ya
ta tafi
ba anan ya gante ne mai ta ba
ai tunda nayi karbi kuɗi ni ubanta kuma ba ta san shi kuma ta kawo min shi ya gaishe ni
da farko.
Eh, kuma ina biya mata makaranta kuma ban daina ba, kace mun babu, nace ba anan ba, ita ba za ta zauna a kauye ba nace daga ina baban ki yazo ni ma da kika ganin mutumin kauye ne wallahi Muhammad yanzu ana nan an yo gangara za a yi amma kan azo jallin duk inda yayye na kanne na suke da sauran su taji nace in kuka bari tayi azhar in naje aka bugo min waya naga 12 ai wanda ta zo ayi hakuri nace in tayi azhar a gidan ke ma mun yanke mu'amala dake haka ta dinga yawo dangi ba kurna ba dorayi ba nan wammaja ba ina ne gidajen yan uwana da yayye na sai a karshe ta samu gidan kani na da magaruba idan ga wanda ta zo me ya faru nace mutumi ta gaya ma ta faɗa nace to naji inda yanzu dare ne ba zan ce ka kore ta ba sako ta a gaba mu dawo mu same ku a gida ku zo gurin hajiya kina san shi so na Allah yi in karai kewaye ce nan ne gidan ku duk kayan da Allah ya hore mu na sai muke haka za a shiga da su wallahi yanzu haka ake me kawo amma rashin tsayawa a kai da kuma su iyaye makwadaita sannan kuma kamar yadda malama ta yi magana barista ana auren mace dan kyanta addinin ta na sabata to yanzu idan ka kasa maza za su yi aure a cikin kaso 10 kaso 7 a nuna ka ka aure mai kyau ne
presentable
yawa sai kuma ka aure ɗan wani mai kuɗi ce ba za ka yi
wai mallam Abdulrauf da kuna yin auren presentable wai irin matan nan da za in a ga su an san cewa ta nuna ga kowa to kai da baka ganta ba ma ko kuma kai ka zaba ba ɗan wani ce aka ce je ka gano wani abokinka aka kira aka ce ku tafi gidan wani kuna zuwa gidan wanan da aka tura ku dan gidan za ku kira in kuka je wajen sa kuka tambaye shi kuka sallama ce ka gaya babanka babanmu ne ya turo mu shi da man ya san magana sai a ce a je a kira wanci ita kuma daman uwarta ta gaya mata za ta yi bako ita kuma ta kirawo kawarta har ku zo ku zauna ku yi shira sai dai kai da abokinka ku yi shira amma su ba wacce za ta yi wani magana
me yasa
saboda biyayya ba zance za ka yi da ita ba an dauko naira biyu a sile biyu ko sile goma ko sile biyar ta takarda an baka ka je ka bata da kai da abokinka za ku rika zance ita ma can da ita da kawarta za su rika zance
to ba sadarwa kenan
to me sadarwa ta ganka ka ganta shine da mu aka so da haka Hawwa ta ran a fare magana da kawarta haka in akai auren billahi lazi sai ka shekara ba wanda ya ga san da kai ga dakin matarka a gidan ku dai
to rara gefe zaka rinka koya
ita ma ba za ta yi ma magana ba sai a shekara in ba cikin ruwan damuna ya zo ba
da zai koro
wanda zai koro kowa to ya damu dakin kila an saka nan ka a ciki dan kwana ba za ka je dakin ba ko kuma kana can dakin abokinka wata rama a can za ka kwana
wai me hakan din ne
biyayya da zamantakewa
wai duk da wannan matsalar domin wannan bambara kana fadar wani labari wanda watakila mutanen yau irina sai su ji shi bambara kai malam Abdulrauf tunda an ce sai kai magana da ita yarinyar ku ce da juna ku aminta da juna yanzu kuma kana cewa amma ya aure dama ba a sani ba kuma an zo zaman ma gashi wata gangano ake
da haka za a zauna ai iyayen ku sun yi magana
okay
ai kamar yadda barista ta magana ne ai iyaye ake aure dama iyayen ne suka hada kowa kuma zai bi iyayensa
kuma hankali a watsake kuma wai ba a samu pitching to do irin namu na yanzu da ake aure da waye tana taka maroka ko tana
fitinawa dama akan dukiya aka yi ta akan kwadai aka yi shi yasa dole a samu matsala wannan ko hadi ne na Allah iyaye suka hada sun yi addu'a tintini ka fahimci wane kaza ne wane dan gidan wane ne asalin sa kaza daga guri kaza ya taso
suna sabar suke kallo
idan qur'ani ne Allah ne ba qur'ani ya baka alqur'ani alqur'anin za a ba ba kai ba
shi za a kalla
a baka yar kai ma alqur'anin zaka kalla koda ba alqur'anin bane shi mai wanda ko uwar ai ko uban mijin ko uwan mijin koda Allah bai hore musu alqur'anin ba ai daraja alqur'anin za a kalla tunda nema suke yi Allah zai iya ba mai nema kwa ka gani ni kaina a mijin ya ta wadda ne auren fara a garin su ya taho daga Saudiya
a ƙasa irin tafiyar da iyayen suka yi. Iyayen suka mutu amma ya ga sunan garin su a takarda a kundin babansa. Ya dauko kundin yake tafiya ya zo gidan mu ya zauna shekarar su hudu. Yace da baban ma to zai tafi neman iyayensa ga matsala a garin iyayensa ga matsala ga matsala. Baban mu yace dakata aka daura auren yayata aka bashi. Sannan muka tafi garkurani.
Daga ina kuka tafi garkurani?
Daga can kasar Gagarawa, Gujigawa, Tamu, Yalawa. Muka zo muka tafi garku ta tsohuwar gadan wannan da ake bi ta kasa ta nan muka bi muka hau kiyakiya a nan kofar Nasarawa. Muka je muka yi rani muka dawo da shekara ta dawo ya dauki matarsa suka tafi wani kauye yammacin babban duhu.
Daga Katsina.
Kasar Katsina daga babban daga kan kwana wani gari kuka za ka yi yamma ka tafi. Wani gari shi Kimfo jikin Muniya. Sannan kuma za ka yi gaba ka tafi babban duhu. Suka je can suka yi rani bai taɓa zuwa garin ba shi ma bai san garin ba. A takarda ya gani a kundin babansa.
Allah kyauta. Barista.
Ka ga duk yayya ce ta kawo ne.
Kin ji fasali irin na auren da. Abin da yasa nake ta wato kai komo da mu akan wannan batu na wato zamantakewar aure saboda abu ne sananne kuma anan ma kun haska mana cewa shi ita al'ummar masana sun sha fada daga ainihin wato iyalai ta taso take ginuwa a samu unguwa a samu gari a samu kauye a samu kasa da waye da sauransu kuma a nazarin da muhawarar da ake yanzu kun gaya mana cewa wato matsalar ta fara samu tushe ne daga tabarbarewar matashi na iyalai da haka zai kyau watakila masu saurare su gane musamman waɗanda suke da karancin shekaru su gane da zamantakewar iyalai take a waɗancan shekaru musamman a lardin Hausa sannan kuma iyaya take yanzu.
Sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau insha Allah rana ita yau zamu ji amsar wannan tambaya da Mahmud yayi a zauren muhawarar namu yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer Maneo da ya daidaita mana sauti a Zubair da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin tare da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa
Madina Dahiru mai shani
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.